أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ‘ya’yanmu da zuriyarmu da ‘yan’uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a kan daidai, ya ɗauki rayuwarmu a kan imani. Dukkan wani albarka da ke wannan wata na Ramadana, ni da ku Allah ya haɗa mu da shi. Dukkan wani jarrabawa, ni da ku Allah ta'ala ya kare mu. Ibadu da muke yi da azumi da karatun Qur'ani da addu'o'i, muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana gaba ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. A yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 14 ga wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1447 insha Allah. Za mu tashi a cikin sura ta 4, suratul Nisa, daidai aya ta 7. Gabanin tashi a kan aya ta 7, muna roƙon Allah ta'ala fitintinu da suke damun mu a Najeriya, Allah ya nuna mana ƙarshensu. Matsala ta tsaro, matsala ta gurɓacewar tarbiyya, matsala ta sace-sace, matsala da ta shafi cin amana da makamantansu, duka Allah ta'ala ya kare mu daga gare su. Waɗanda suke tada hankali a ƙasar nan ta ɓangaren kidnapping ko banditry ko terrorism, muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, muna roƙon Allah ya sa dukkan bala'in da suka yayi mu, Allah ya sa ya kare a kansu su kadai. Sauran salihan bayi da ke neman zaman lafiya, Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya. Damuwoyinmu a arewacin Najeriya, Allah ta'ala ya magance mana su. Abin da ya fi ƙarfinmu, Allah ta'ala ya sauwaƙe mana shi. Abin da za mu iya, Allah ta'ala ya albarkace shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja ne gare mu, ba hujja a kanmu ba. Akwai ɗaya daga cikin ‘ya’yanmu, Malam Salisu Abdulrazak Sahil, ya rasa kakansa mai suna Alhaji Sule. Muna ta'aziyya gare shi da iyayensa da sauran ‘yan uwa da cewa Allah ya gafarta wannan kaka, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa, ya sa aljanna taimako masa, ayyukansa na ƙwarai Allah ya karɓa, kurakuransa Allah ya yafe masa, Allah ta'ala ya sa can yafi nan. Akwai ɗaya daga cikin matasanmu, Alhaji Mamman Murigar, shi ma yana neman addu'a, mahaifiyarsa ba lafiya, an mata sajiri a ƙasar Misira. Muna roƙon Allah ya ba ta lafiya, la ba'asa bihi tsahurun insha Allah. duka cikin mu wani wanda aka yi wa rasuwa ba mu da labari muna ta'aziya gare shi Allah ya gafarta wa mamatan mu ya ji kansu ya yafe musu ya sa can yafi nan wanda ke da mara lafiya a ciki gaba ɗaya mai ta wanda ke tare da mu anan ko mai jin mu daga nesa marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya jinya din Allah ya sa kafara ce ta zunubai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zasa dalilin tsarkake rayuwarsu da imaninsu ne la ba'sa bihi tahurun insha Allah gabanin fara darasin akwai tambayoyi masu ma'ana da suka sawwaka Ibrahim bismillah sai a fara da su ko
na'am malami tambaya ta farko yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
yace injiniya da Allah ga tambaya na in Allah ya sa ka gani ka isa wa malami ina roƙon Allah da sunayen sana al-hayyu al-qayyum ya taimakiya yan malam
Amin ya hayyu ya qayyum amin
sai ki tambaya ta kace me ya halaccin wani mutum ya karbi kudinka yana juyawa ma'ana yana yin kasuwanci da su sannan ya ce duk sati ga abin da zai rinka bayarwa daga Suleiman Haruna ka lafiya
abin da zai bayar din ya faɗa a ciki percentage ko na me ko ba wani bayani
ba wani bayani amma da ke da bada
listatin to abinda za a bada shi zace kai clarify in ba a yi tambaya da ta zama a fili ba ana daukar lokaci mai tsawo wajen bayani saboda sai an ce in kaza ne kaza in kaza ne kaza irin waɗannan tambayoyin watakila dole ka fara nisantar su in mutum zai tambaya tambaye mu yadda za a gane kuma ya takaita rubutu ko ya zama matsakaici amma ba zai a yi tambaya a dunkulen mu ta ɓata lokaci a kai yana cinye lokacin karatu ba so abinda za a baɗi shi ya dace a sani a lajinatu da'ima lil buhusil ilmiya a volume na 14 namba na 318 da 319 suna cewa idan kasuwanci irin wannan an yi shi a babin abinda ake cewa mudaraba ne mudaraba islamic finance ne in tsarin mudaraba ne ya halatta in ba tsarin mudaraba bane bai halatta ba mudaraba yadda yake shine misali ni da Aramma Aramma yana da dan kudin sa naira miliyan 5 sai ba ni miliyan 5 sai yace ni ba kudi na a ciki na juya wannan miliyan 5 din amma da sharadi idan yace a cikin miliyan 5 duk wata zan bashi 5% ko 10% ko 20% na miliyan 5 ko kuma yace duk wata a cikin wannan kudin zan bashi for example naira 250,000 misali a duk wata kage ya zama kaman 2.5% ko ko 5% na uwar kudi anan haramun ne saboda ya zama interest amma inda ya ban kudin sai zama abinda zamu raba ba percentage din uwar kudin bane percentage ne na riba sai ce ka rike kudin nan miliyan 5 in duk abin da ka samu a wata kana juya mana za ka dauki kashi 50 cikin 100 kai mai juyawa ni mai uwar kudi zan dauki kashi 50 cikin 100 to anan ya halatta in muka ci ribar 100,000 zan bashi 50,000 dauki 50,000 in an ci ribar miliyan 1 zai dauki 500,000 zan dauki 500,000 kaga anan ana raba percentage ne na riba ba wani percentage na uwar kudi ba in na uwar kudi ne abinda za a rika bayarwa duk wata a tabbace yake baya canjawa in ku percentage na riba ne to wata riba watan a samu da yawa watan a samu me dan kada so kaga bambancin kenan so ba a wannan agreement na zan rika baka riba na uwar kudi sai dai percentage na uwar kudi sai dai percentage na riba zai iya cewa kashi 70 nasa ne 30 nawa ne yayi in na amince shikenan yayi sannan kuma a wurin in a cikin mudaraba ne yadda aka ci riba wata ran kuma wata ran za a fadi dole ya zama akwai yadda da kaddara cewa wata ran an samu wata ran za a rasa amma in agreement ne na riba daga percentage ga uwar kudi kullum a sama ake kaman aluja to wannan bai halatta ba saboda bakara aya ta 295 wa halallahu albai'a wa harrama riba duk abin da ribe shiga ciki baya halatta to da haka mudaraba yana daga cikin Islamic Finance da ya halatta shi a yi shi. Kana iya yin mudaraba, kana iya yin murabaha, amma a wannan situation inda ɗaya ne ya bada kuɗi, ɗaya babu kuɗinsa, to a nan mudaraba ne. Mudaraba kuma shi ne mai kuɗi daban, mai juya kuɗi daban, amma suna tarayya wajen amfanuwa daga riba da ku. So in a wannan ne ya yi, in kuma a wancan ne na uwar kuɗi, a magana mafi inganci bai halatta ba, wallahu ta'ala a'lam. Amin ya kayyo ya kayyo.
Tace tambayar ta ita ce tana da set na gold wanda take so ta fitar mata da zakka. A don haka akwai warwaro a ciki wanda ta shiga matsala ta cire ta sayar. To idan za ta fitar da zakka za ta hada da warwaron da ta sayar ko kuma a sauran wanda ya rage za ta cire musu zakka.
Ita ma tambayar ba ta fito fili sosai ba, zai iya ɗaukan ɗan lokaci kaɗan. A cikin fatawa Islamiyya akwai fatawai da Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ya amsa, volume na biyu shi ne wanda ya shafi magana a kan zakka, don sun fara da arkanul Islam ne. A nan ba na 85 ya yi magana a kan cire zakka da ya shafi zinare da kuma abin da aka sai da zinare ba. Abin da yake a takaice a amsa shi ne, abin da kika sayar ɗan kunna ko warware ta sayar?
Warware
ta sayar sai ta bar sarƙa. To yanzu ishin a nan shi ne, na farko da abin da ake cire zakka na zinari shi ne wanda ya kai 85 grams approximately a kiyasa, shi ne duk wanda ya kai 85 grams za a ba da 2.5% ko kuma kashi ɗaya cikin 40 ɗinsa. To da kika sayar da wannan warware ɗin, tambayar da za shi ne kin yi aiki da kuɗin ne kafin shekarar ta zago? Muƙaddara kina zakka a Ramadana ne na zinarin ki, sai ya zama a watan Sha'aban gabanin Ramadana sai kika sai da warware saboda buƙatar kanki, da kika sai da shi sai kika kashe kuɗin saura wata ɗaya ga lokacin zakka, to anan babu zakka akan kuɗin. Amma inda da kika sai da warwaren kuɗin ajiyewa kika yi, misali a ce naira miliyan 20 misali, sai kai cikin Ramadan, to anan za a cire wa shi wancan sarga na zinaren zakka kudin ma za a cire masa zakka. Saboda me? Saboda bayan kin sayar ya sake wanzuwa har yanzu, kuma daman zinare kadara ce kudi ne, naira da kika sayar shi ma kudi ne. So kula ga wannan, akwai zakka a kansa in kin ajiye kudin. In ko baki ajiye ba, kin biya bukata ne kamar yadda kika faɗa cewa wani abu ya taso miki, to anan iya zinarin da ya saukar za a cire wa zakka, wanda aka sayar ba a cire mar zakka. Saboda me dalili? Saboda daman wannan aya ka'ida bai daga cikin kudin da ke hannunki, don hadisin cewa tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim, hadisi na 1331. So kula ga wannan, yana Bukhari da Muslim. So a kula ga wannan abin da yake na ka'ida shine sai a kula da kudin kin kashe ne, ya cika shekara da kika sayar ko bai cika ba, babu zakka. Eh, kin ajiye kudin, akwai zakka a kansa tunda ya cika shekara. Sannan in baki da hali a irin wannan hali, zinari idan ya kama mace ya halatta mijinta ya biya mata kudin, afwan zakka in ta kama mace yana halatta miji ya biya, ba dole sai an sai da shi abin da yake hannu an cire zakkan ba. Ga sarkar ta, sarkan ya kama naira miliyan 2, ya halatta mai gida ce oke bari in biya miki naira miliyan 2 na zakkan naki. Wannan ya halatta, ana iya biya wa mutum zakka akan kadarar da bai da kuɗi cash da zai biya, wallahu ta'ala a'lam.
Sai na karshe yake cewa assalamu alaikum malam, ina muku fatan alkhairi, Allah ya ji kai iyayen malam da ranarun ma.
Amin.
Tambaya ta a nan ita ce, malam mace ce al'adar ta kwana huɗu ne, wannan karan bayan kwana huɗun ta yi zargi sai wani abu ya dawo, to sai ta yi cin wanka za ta sake yi, kuma yaya azuminta? Sako daga mai ƙaunar malam da masa fatan alkhairi a kodayaushe.
Dogaro da hadisi na Ummu Atiyya radiyallahu anha, hadisi riwaya na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alayhi cikin Sunan, wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tabbatar da ingancinsa, zai zama hadisi na 307. Ummu Atiyya radiyallahu anha tana cewa, kunna la na'uddu al-kudra wa al-sufra ba'da al-tuhuri shay'an, mun kasance idan tsarki ya zo mana ba ma irga wani abin da ya biyo bayan wannan al'ada tamu ko da kalansa ya zama brown ne ko kuma ya zama yellowish wato abin da ke kama da ruwan dorawa ba ma damuwa da shi. Kula ga wannan hadisi da sauran hadisai malamai sun kara juna ilimi kin ce kina fada hudu akan shin al'ada ta mace tana da mafi kankantar kwanaki da ko tana kuma da mafi yawan kwanaki ko ba ta da shi. Wasu malaman suna ga mafi kankanta shine yawmun wa laila wuni da dare. Mafi yawa wasu sun ce kwana 13 wasu sun ce 14 wasu sun ce 15. Jumhur sun tafi akan kwana 15. Shaykhul Islam rahmatullahi alaihi cikin Majmu'ul Fatawa yayin magana mai tsawo a volume na 12 number 237 yana cewa a magana mafi inganci al'adar mace bai da mafi kankantan kwanaki bai da mafi yawan kwanaki. A magana mafi inganci don da Allah ta'ala ya kira maganan al'ada bai kira kwanakin da ya kiyasce ba. Yadda al'ada ke da alaka da azumin mace da ainihin sallarta da kuma aikin hajjinta da ibadu da yawa muhimmancin ya kai inda iya da muhimmanci a sanya da an kiyasta mana. Kuma hadisai da suka zo da an samu sun yi bayanin karke da kince kwana kaza. Kula ga wannan sai ce babu mafi kankantar kwanaki. Amma malamai sai suka ce idan mace ta yi kwanaki misali kin ce kwana hudu kike yi to yanzu sai kika yi kwana hudunkin nan sai al'ada ta dauke sai aka yi wanka aka fara ibada sai ta dawo. Fahimtar farko na malamai suka ce sai ki duba daga daukewar tannan zuwa daga yinta da kika yi zuwa daukewar ta zuwa dawowar ta ya kai kwana 15 ko bai wuce ba. Misali ya zo kwana hudu sai dauke kwana 10 sai dawo bayan kwana 3 ga 4 ga 10 ga 3 ya zama nawa 17 suka ce wannan bai da alaka da al'adar ki kai wani abu ne na daban. In ku ya dawo gabanin nan kwana 15 bai ci gaba suka ce to za a ce asalin tsohuwar al'adar ce bata kare ba. Amma abin da yake zama shine al'asr kuma yake zama shine aqrabu ila sawab. In muka duba littafin Dima'u Tabi'iyya lin-Nisa na Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alayhi littafi ne da bai da girma amma duka yana da muhimmanci akan matsala na al'ada na iyaye mata. A babi na 2 da na 3 da na 4 yayi magana akan waɗannan masail din matuƙa da gaske. Abin da ke da muhimmanci da zai taimaka miki shine ki bambance dole ki samu ilimin bambance al'ada da istihaba wato na cuta wanda in yazo al'ada ne da kuma wanda yazo na cuta ne saboda sukan zo kusa da juna. Akwai al-hayf akwai al-istihaba. Al-hayf shine asalin al'adar ki al-istihaba kuma wannan na cuta ne yake biyo bayan me bayan na al'ada don abinda mata suke guda uku ne akwai wanda ke zuwa shi na al'ada ne akwai na istihaba na cuta ne akwai na nifasi na haihuwa ne ko kuma bari ne waɗannan su ne guda uku. So in al'ada ta kare ana samun na istihaba na cuta sai ki gane me bambancin su sai ki ga wannan da ya dawo ɗin irin na farko ne ko na biyu. Shi istihi na al'ada na farko abinda ake iya gane shi da shi yana zuwa baki ne ko kuma red red black black wato sai a ganshi ja amma me rinjayen baki. In kin ga baki ko kuma ja da baki a haɗe to al'ada ne. In kuma ya koma kore to kuma kafo ne ya koma ja to ja kuma na istihaba ne na cuta ne ba na al'ada ba. Sai na biyu na al'ada ana samun iya zuwa da kauri sannan mafiya yawa ya fi tunkuɗowa da yawa amma na istihaba na cuta yana zuwa siriri ne don shi daga hanya ɗaya yake zuwa. Sai na uku wanda yake na al'ada yakan zo yana da hamami hamaminsa za a ji is offensive haka in ta shinshina za ta jera tsananin hamami amma na istihaba bai cika zuwa da hamami ba. So sai ki duba wanda ya zo ɗin da wanne ya kama. Idan ya zo da gaggawa sai zama ya yi kama da na al'ada to akwai kyakkyawar zaton na al'ada ne sai ki bar ibada. In ku ya ɗauki wasu daga cikin biyu daga cikin siffofi guda ukun nan to ana rinjayar da shi akan na cuta ne ba na al'ada ba ne sai ki ci gaba da yin ibadanki. Kuma lokacin da ya ɗauke na farko ki duba ababe biyu in ɗayan biyu ya faru akwai kyakkyawar zaton cewa ya ɗauke wanda ya dawo bayan sa istihaba ne.
in kwaɗayan biyu bai cika ba to mai iyawa daman bai kare ba ne ya dawo daga baya na farko shi ne a samu aljufu bushewan gaba idan wannan ya faru gaba ɗaya bushe to yana nuna cewa al'ada ta ɗauke wanda ya biyo bayan istihaba ne cuta ne sai na biyu kuma a samu abu fari-fari yana fitowa to in ya biyo bayan safari ya bayyana wancan ya ɗauke abin da ya dawo ba akwai kyakkyawan zaton na cutarwa ne in ku farin nan bai zo ba kuma ba a samu bushewa ba dan jinkiri ne kawai na al'adan yayi bai kare ba wallahu ta'ala a'ala ina fatan wannan bayanin ya wadatar ko yaron a ramu tasha aya ta 7 insha Allah ta'ala
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
جزاكم الله خيرا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله تعالى يتي للرجال أنا با ومزا نصيب ربو مما ترك الوالدان تكين أبن دقوا دقوا باسوك بلي باينس الرسول والأقربون دمقصنتا ana bada rabo su ma gare su walin nisa'i haka ga mata nasibun ana ba su me kenan mimma tarakal walidan cikin abun da uwa da uba suka rasu suka bari a cikin wannan wal aqrabu da makusanta mimma qalla minhu cikin abun da ya zama kadan au kafir ko yayyawa nasiban wannan rabo ne mafruda da aka farlanta shi a baya wannan aya babban darasin da take karantar da mu tana baka wani aiki ne da musulunci ya samu a jahiliya ana yi abinda ake a jahiliya shine a iyaye mata ba a ba su gado idan baban su ya rasu ko mama su ta rasu in aka gama yi miki gata shine kika yi sa'a ba a saki a cikin kayan gado a raba da ke ba amma asali gadon ma ana iya rabawa da su akwai abin da suka yi a jahiliya mai kazanta to the extent that ana iya raba mutum baban sa ya rasu a raba gado da a saka uwarsa a gadon a raba sai a ba wa da uwarsa a matsayin gadon baban sa ne sai ya je ajiye ta a gida kaman iyalansa yana iya mu'amalar aure da ita uwar da ta haife shi ai wannan in yafi dan wake to yafi dan wake damawa musulunci ya zo ya samu mata ba a ba su gado wannan kuma ba wai addinai ba in ka dauki ancient Greek civilization the ancient Roman civilizations waɗannan guda biyu duk da waɗannan ga civilization ne shekaru dubbai da suka wuce mace ba a ba ta gado so daga musulunci na cikin matakan farko a duniya na yanta mace na farko yancin shine musulunci bai yadda a raba ta a gado ba na biyu sannan ita ma tana da haƙƙin sai an ba ta gado kuma hakika ba ta gado a matakai da yawa idan tana ɗa babanta yi rasu matukar ƙya ce ta sa dole sai an ba ta gado na biyu tana uwa uwa sai an ba ta kaga kenan ƴanci yanzu ƴa na cin gado uwa na cin gado tare kuma da banatul ibn su ma akwai halin da suke iya cin gado to sai musulunci ya enta sai ya ce a'a yadda ake ba wa maza gado tun a jahiliya a hana mata to yanzu maza suna da rabo mata suna da rabo ba za a hana kowa ba kowa yana da haƙƙi shi yasa duk wanda yazo yake ce maka wai addini musulunci ya tauye haƙƙin mata ɗayan biyu ko bai san addinin ba ko kuma son rai ya hana yayi wa addinin adalci amma babu wani wuri ɗaya da addini yazo yace mace na da haƙƙi a tauye mata mace da aka maida ita kamar sarauniya albashinta in tana da shi naka nata ne naka na menene naku ne in tana jaura a gida ribarta nata nata ne naka naku ne idan ita tafi kowa kuɗi a garinku ko ƙauyenku matukar ta ba da kanta gare ka na iyali ka ciyar da ita ka tufatar da ita ka ba da masauki ka ɗan ba ta pocket money duka haƙƙinka ne nata nan nata ne naka kuma naku ne ba da Allah wani gata ya wuce wannan kuma addinin ya zo ya ce maka matar nan ba ko ce mamarka ce ga haƙƙinta a kanka sanda aka kira haƙƙinta sau uku gaba na kira na babanka don haka gold medal nata ne silver nata ne sai kuma me bronze nata ne sai na ƙarshe tukunna shi ne aka ɗauka aka bawa baba in kuma gara maka ce premium nata ne gold nata ne silver nata ne sai na ƙarshen aka ce an bashi tare da ba walakantar da shi aka yi ba amma dalili saboda mace ta fi bukatar mai tallafa mata da mai kula da ita da mai ɗaukan hidimarta yanayin jikinta in ka ga tsarin jikin jiki ne na jin daɗi to yasa ake so ko ina take zama akwai wanda aka ɗora wa nauyin ya ɗauki nauyinta babanka na rayuwa ɗauki nauyin yana rasuwa kana saure sai ga duk hidiman mamanka yanzu ya dawo kanka ko da ba ka yi aure ba za ka ga kai ne mai nemawa ka kawo mata saboda yanayin jikinta na sarauta ne na jin daɗi ne na morewa ne amma in ka ga jikin namiji ai ka san daga ka gani ka san ɗan wahala ne yadda aka ƙera mu kana dubawa ka san dama akwai burbuɗin mu sha wahala shi yasa ita namiji mace yanzu misali in ta cika ƙarfi is dangerous ka rike mace kan murɗa ta tsaya ka gagara juyawa dangerous ne amma kada rike haka sai ta faɗi to ado ne ga mace amma namiji da ya zama lange-lange in ka taɓa sai ya faɗi sai a ce kamar ɗan Daudu amma ka zo ka dake shi ka koma baya ka faɗi ka gan shi a tsaye to shi ado ne shi wannan ƙarfin ka gan shi yadda ka san ice in ya tsaya in ya fusata ka ga ana watsiya to namiji kenan amma mace ta yi ka ga an watse to is dangerous yanayinta ba na wannan ba ne wannan yanayin halittanta to halitta ne na queen halitta ne na sarauniya halitta ne na princess shi yasa ake so duk hidima ku kare a kansu yanzu duk da barbarinka kai ne kasuwancin kaza kai ne bugabugan kaza kai ne siyo kaza kai ne aikin kaza duk menene ka nema ka kai gida in ka kai gida ma za ka ba wa ita za ka ba wa to wannan a ce wai addini bai mata gata ba kai kana nan duk hidima ta kare a kanka kai ne noman rani kai ne noman damuna kai ne dan ka noma kai ne dan kaza duk ka kare a cikin bala'i amma duk ita kake yi wa ita kuma tana zaune a gida wata ma an kawo gidan tana da mai dafa mata akwai mai wanke-wanke akwai mai shara ba irin yadda iyayenmu masu kai ce ba Allah ya ji kansu tana da mai mata wanke-wanke da shara haka sai ta harde ta zauna yayi kun gama wanke-wanken eh to shikenan me yasa wani kun dora kaza okay to bayan 30 minutes a zo kuma a fadi me za a dora ba haka ake yi ba wai wanda aka mata wannan wai ita ma ta yarda wai cewa wai addini bai mata gata ba wai ita ma wai ta yaudaru cewa addini bai mata gata ba ai addini shi yayi wa mata gata gata da fitan hankali shi yasa Allah ya ce lir rijali nasibun maza ar-rijal jam'i ne na rajul rijam ya zama jam'u taksir ne nasibun suna da rabo nasibun shine hafzun suna da hafzun rabo da za a ba su min mata rakar walidan lir rijali ne matsayinsa a nahau لام التملك شيء الرجال فا الرجل الرجال أصلي شينيمي شيني خبر مقدم نصيب من شيني مبتدأ مؤخر أصل ما جنا نصيب للرجالين ذا أبادا ربون قادو جمزا مما دجسكن تركا أبن دجيا يسوك بري هاي جتومي التركة أكيف هذا أبن دا أكبري ود الوالدان والدان شيني أمزعين فائلي كم يادم مصنعني بابا أче الوالد ما هي في أче الوالدة إذا هذا سوبيس أче الوالدان تو تندي ذو الوالدان يا ذو أمطيم فائلين ترك الوالدان ترك فائلين ما بي والدان يا ذم فائل مرفوع بإيش
بالألف
لأنه إيش مصنّاني تو تندي مصنّاني مصنّا يرفع بالألف ينصب ويجر بإيش بالياء sadaka mimma tarakal walidani cikin abinda uwa da uba suka bari na gado to da da miji ana bashi wal aqrabuna da makusanta makusantan nan ba sai aka ce al aqrabuna ba a ce al aqarib ba din an ce al aqarib sune makusanta al aqrabuna makusantan makusanta wato a cikin makusantan ma to makusanta shi sai aka ce al aqrabuna dan ismu taqdil ne wato a makusantan naka makusantan makusanta sune al aqrabuna shi sai annabi tsira da abinci sabata a gare shi da yazo raba gado sai ga yana raba biyu akwai rabawa bil fard akwai rabawa bit ta'sib rabawa bil fard shine wanda nassi ya kira rabansa da za a bashi kaza da kaza da kaza nashi ne bit ta'sib kuma an kira a bashi amma ba a kira percentage ko kuma 1 over 2 ko 1 over 3 ko 1 over 4 ba to shi yana gado ne bit ta'sib so daga a cikin abin da iyaye suka bari ana bawa da namiji wal aqrabuna cikin abin da ƴan uwa su ma suka bari wanda suke magadan mutum da duk inda aka je aka zago makusanta sai an ba su gado mutane biyar ne da ba a taba kange su su ba yadda za a yi karasu inda suna a cikin imani sun yadda da Allah kuma ba su suka yi kisa suka zama sadadin barin ka duniya ba dan wanda ya kisa ba a bashi gadan wanda ya kashe dan an samu ganganci a ciki ko danka ne ya kashe babansa ba za a bashi gado ba amma kuma baban zai iya gadan dan shine dan ya harbi baba gabanin uban ya rasu kuma aka buge dan shi ya mutu to anan sai ran sai ya fita gabanin na baban bayan ya harbi baban to anan baban zai ci gadan da saboda dan da ya kisan ya riga baban tafiya guda biyar din nan na farko akwai uwa na biyu akwai uba na uku akwai da namiji na hudu akwai iya mace na biyar akwai ahadu zaujaini miji da mata shine in namiji ne to zai waɗannan zai shiga cikin mai gadan matarsa in mace ne ta shiga cikin masu gadan miji waɗannan biyar a kowane hali matukar suna cikin imani kuma ba su yi kisan kai na wanda za a gadan ba suna cin gadan to shi yasa cikin al aqrabuna su ake kira su ne ba a musu hijabi wato ba wani wanda zai zo ya sha makance su a ce banda su a gado duk inda mutum ya rasu matarsa ko matansa za a ba su ɗansa na miji iya da shi yarsa mace na da shi sai kuma gaba uwa uba akwai uwa da uba mafu to su ne asalin al aqrabuna da ba a kare su amma akwai wanda ake iya kangewa shine in uba yana raye ya sha makance babansa in ya rasu to babansa na zuwa matsayinsa idan da yana nan a wani hali zai karba a kowane hali zai karba in ya rasu to akwai kuma inda in an rasa ya za ta zuwa ga ɗan ɗa amma in babana nan ya sha makance ɗansa so amma waɗannan biyar su ba a sha makance su mafhum tayyib sune wal aqrabuna sune sai aka ce al aqrabuna ba ce al aqarib ba saboda makusantan makusanta ne haka walin nisa'i haka ga mata nasibun akwai rabu ai nasibun ne lin nisa shi ma'anan mubtada da khabar ne sai zama mubtada mu'akhkhar da kuma khabar muqaddam ana hawo kenan mimma tarakal walidan cikin abin da uwa da uba suka bari wal aqrabuna da makusantan makusanta mimma qalla minhu aw kathar duk kankantansa kuma duk yawansa abinda wannan yake bayyana mana a ka'idan gado ba a sha makance wani dan karancin dukiya sai dai in mutun ya ce ya yafi yau idan mutun ya rasu ya bar naira miliyan 10 za a raba waɗannan duka idan abin da ya bari naira 1000 ne to ita ma 1000 duk wanda ke da haƙi sai an bashi sai dai in ya ce ya hakura a 1000 nan sai a zo a ce kaza na uwa ne kaza na uba ne kaza na mata ne kaza na ɗa ne kaza na ɗa ce kamar yadda zamu yi bayani insha Allah ta'ala nan gaba so data mimma qalla minhu aw kasar duk abin da yake kaskancin sa da kuma duk yawan sa suna da gado haka sai an baso anan wurin ayat ta kawo bayanin mujmal ne bata yi tafsilin me rabon da za a basu ba saboda iya daga cikin khitab na qur'ani shine sai ya kawo maka abu mujmal gabanin ya kawo wato mujmal sai ya baka a dunkule gabanin gaba ya baka shi a details a bayani ka fahimta irin wannan ne yan jaridu ke kwaikwayo a iya magana sai a zo a ce maka sai a ce a senator passes away a heading din wannan ya tilasta sai ka bude labarin ka karanta ka gane wane ne ya rasu sai a baka headline kawai amma in da ce aka yi senator waza da sunan sa ya rasu baka da bukatar ka shiga cikin news din sai ka ce wannan na riga na sani shikenan ka rasu amma da aka baka sunan a dunkule ba haɗu waye a ciki ba kuma wanda suke da matsayin suna da yawa akwai former akwai sabin kawai sai aka faɗa to kada so ka san waye to sai ka shiga labarin to wanda shine usulubin da Qur'ani yayi za a ba wa namiji da mace gado amma ba a gaya maka me rabon su ba kawai sai aka yi shiru da yana da shi ya tana da shi to me rabon in kaga in ka dauki zahirin ayat sai ka dauka rabon daidai wa daidai ne amma in ka shiga wasu ayoyi sai ka ga akwai bambanci a rama babu misali kwaya ɗaya ko kwaya biyu
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
wannan misali biyu a ran mai babu dake da munasaba inda Allah ya tafsilin na farko ayata 11 cikin nisa'i da yace yusikumullahu fi auladikum anan sai yace lizakari mithlu hadhil unsayaini namiji da yana bashi rabon mata biyu فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين شيما النساء تشكر شي آية 176 كاغا a wadannan guda biyu Allah ta'ala ya riga ya bambance mana yadda za a bayar mafhum tayyib don haka sai yace nasiban rabo ne mafruba wanda aka farlanta shi saboda me yasa ai shi gadan ana ce masa alfardu ne ilimin sa sai a ce ilmul fara'id so shine nasiban mafruda abu ne gado da Allah ya riga ya raba shi da kansa ba a bar ku da hankalin ku raba ba hikimar da yasa shari'a ta ce a ba wa namiji rabon mata biyu yanzu kaddara Allah ya kiyaye mahaifinku ya rasu an raba gado kai sai ka samu naira miliyan 2 yayarka ko kanwarka ta samu miliyan 1 misali nake bayarwa tana karba sai jarabawa ya faru mai gidanta ya rasu za ta ci gadansa so in ta bar gidansa za ta koma gidanka za ta zo ta zauna idan babanku ya rasu yan uwanka da suka ci gadansu matan karkashinka za su dawo su ci naka nan wannan biyun da ka karba da kai da su ya zama naku gaba gidaya saboda nauyin kanka zai dawo yau idan babanku ya rasu da yayunka mata da kannanka in kana da ɗarfin asiri da tausayi to duk kuma nauyinsu ya dawo kanka yanzu ya zauna in mazansu suka rasu to kudin makarantar ƴaƴan ma sai an kawo maka sai ka kai tallafi a kanka zai dawo sifa duk abin da shari'a ta yi akwai hikima a ciki kuma babu dama ka kore su yayarka ce wataƙila ma wata ta yi aure ba haife ka ba amma ran da aurenta ya rasu gidanka za ta zo ta zauna in ta samu sabon bazawari kuma sai za a zo a samu yanzu ya zo kuma kayan ɗaki ma sai ka tallafa mata kuma miliyan ɗinta nan tana nan ta murkushe kayan da ta yi shiru naka kuma fa sai ku haɗu ku murkushe shi gaba ki ɗaya jama'a haka ne ko ba haka ba
haka ne
ke sa duk abin da shari'a ta yi akwai dabara a ciki sai Allah ya ce nasiban mafruda a hadisi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi wanda hadisi ne mai matukar muhimmanci a raba gado mu iya mu ci gaba da bayani akan sa a wannan sura din har mu kammala maganar gado insha Allah yana cewa al-hikul fara'id bi ahliha fama baki fa huwa li aula rajulin zakar wannan hadisi yana bukhari iya muslim muslim ya kawo shi hadisi na 1615 yace ku rika sadar da gado zuwa ga ma'abotan su abun da ya saura sai a bawa closest da namiji ko dan uwa namiji so a rike hadisin insha Allah ta'ala zamu ci gaba da bayani akan sa zaka nasiban rabo ne mafruba wanda aka farlanta iya daga cikin usulubin qur'ani shine ba a ce ga wanda ya farlanta ba amma kai ka san waye farlanta shine wai akwai ka'idar abinda ya zama an san shi ko ba a fada ba to fadan sa ba dole bane nace jiya da na tashi ina magana ban kammala ba dan ce kawai ina bukatan aya sai ya kawo mun aya ko ban kira suna ba ba ka fahimta shine alaran ma shi ya kawo aya ko ban kira suna ba yayi shi yasa aka ce nasiban mafruda rabo ne da aka farlanta amma ko ba a ce waye farlanta ba ka san Allah ne yayi dan daman qur'ani din sako ne na Allah subhanahu wataala magana ce ta subhanahu wataala na'am
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا الله يتي وإذا حضر القسمة idan suka halarto wajen rabo din suwa kenan ulul qurba ma'abota kusanci wal yatama da barayu wal masakin da talakawa farzuquhum minhu ku san musu ku azurta su daga cikin abin da ake raba wa din sannan bayan nan sai ku yi me wa qulu lahum qawlan ma'rufa sai ku gaya musu magana wacce take mai kyawu sananniya mai dadi wannan ayar abinda malamai suke fada hatta Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yana cewa wannan aya na kama da ayoyi na Qur'ani da ko ba su ce maka abu ga yadda ake yin sa ba kana fahimtar cewa ashe haka ake yin sa wato abinda ayar nake fada shine cewa lalle ashe a da idan za a raba gado ana ɗayan biyu ko a tara mutanen anguwa su garaban da aka yi ko a tara ƴan uwa su gani shine raban gado ba a boye ake yin sa ba ana yin sa a bayyane ne duk wanda yazo ba a ce a fita ba maso ka zauna a wurin matukar dan uwa ne don ana bukatan yawan shaidu a kai wato raban gado iya so a samu ilani kada a je a ba wani gidan wani ya zauna a cike ce an ba da gida mai daki kaza wa Muhammadu amma kanin sa ne Abdullahi ke aure in ba shaidu to ran da Muhammadu bai nan sai Abdullahi in babu imani sai ce a gidansa ne kamar akai a gaban jama'a kowa san gida kaza na wane ne gona kaza ta wane ne tunkiya kaza na wane ne to koda an samu sabani akwai jama'a da yawa da so ga me za a yi akai za su ce a'a ba haka akai ba shi yasa anan sai Allah ya ce in ana idza hadara alqismata idan suka halarto qismata ai shine qismatal mawarid idan aka samu ulul qurba ɗan uwa na jini sun zo da miskinai da marayu sun zo ba a ce a kore su ba sai aka ce a cikin rabon gadon ma dan san musu suma wanda yake bayyana cewa idan aka san ma waɗanda suka zo ganin rabon gado dan kadan dan transport money ko dan token da ake iya bayarwa ko abu da kuma yake cewa dan tips irin ga dai dan naira 5,500 ta ku a transport aje gida babu laifi an raba kuɗi naira 50,000,000 gado gare su a ciki sai aka ware 50,000 sai aka ce waɗanda suka shaida ba da dan ba su kaɗan kaɗan to yayi amma kar fa a zo a ce kuma kuɗin 5,000,000 ne wanda suka shaida suna da 2,000,000 magada 3,000,000 to a nan bai yi ba abinda ake bayarwa irin dan tips din nan ne dan dai dan tun da kun zo ga dan naira 3,000 wa da 4,000 wa da 5,000 wa da daga kauye ma ya zo aka yi kaza da shi to za ka koma kauye to ga naira 5,000 a wani ga 1,000 wani kan ma'ainar ku sai to ba shi naira 500 ko dan dibino a sai ai buɗe baki to sai Qur'ani ya ce irin dan tips da ake bayarwa a cikin babu laifi wa idza idan nan menene na'am wa idha yana iya daukan zarf iya iya daukan kuma sharadi duka biyar yana dauka
na'am
in kace zarf ne ya zama wanda suka zo wurin zarful makal kuma yana iya daukan zamanin ma amma in kace wa idha habara kage zama sharadin shine halattar nasu dan haka wa idha hadara alqismata qismata shine maf'ulun bihi din amma anan sai aka jinkirta fa'ili ina fa'ili ulul qurba wal yatama wal masakin sune fa'ilan dan haka alqismata shine maf'ulun bihi so dan kan kace hadara kage fi'ili ne me madhi mabni ala ish fi mahalli mabni ala alfath kawai kage alqismata maf'ulun bihi mansubun ulul qurba kuma shine fa'ili ina kuma dhammat ta take wawu jama'a ya dace zama yana da nunin to ina nunin din an yi hazbin nunin so da ka hazbin nuni din shi ya tabbatar da shi haka ya zama ulul qurba wal yatama shi kuma nan ne ake kaddarawa alal alifi wal masakin kuma me ga ta nan zahiri so da ka idan aka zo raba gado a wajen rabon sai makusanta da marayu da ƴan uwa suka zo suka shaida to su ne fa'ilai ɗin a wannan wuri Allah ya ce farzuquhum minhu a wannan wurin ku azurta su daga me daga gare shi sai Allah ya ce minhu shin daga cikin kudin za a ba su ko kuma daga wani kudi na daban za a ba su a magana mafi inganci zai koma kan gadon ne so ana ba su daga kudi shi za a ce minhu daga gare shi amma a can baya sai ce wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman sai ce farzuquhum fiha bai ce minhu ba nan ma akwai aya ta biyar da muka yi a jiya sai ce farzuquhum fiha anan sai ce min me yake nufin fiha fiha abinda ake nufi a wurin shine in kana juya dukiyar marayu sai suka zo neman kudin abinci da kudin makaranta to kai kokari ya zama daga cikin ribar kudin da ke hannunka ake sayan abincin da kudin makarantar ba daga uwar kudin ba shi yasa aka ce farzuquhum fiha ai a cikin wannan tijara da kake yi daga nan zaka cire ribar ka ba su kar kai ta ba su uwar kudin ka bar kudin ya kare fiha daga riba nan warzuquhum minhu kuma daga cikin kudin gadan ne so zaka dan wannan tips da ake bayarwa dan kudin transfer wanda suka zo daga uwar kudin gado ake bayarwa wannan aka yi bai zama an ci dukiyar marayu ba insha Allah ta'ala kuma Allah yace wa qulu lahum qawlan ma'rufa bayan kun yi wannan kuma ku gaya musu magana mai dadi wanda yake bayyana maka magana da zaka gaya wa sunwa za ka magana mai dadi wadannan ulul qurba wal yatama wal masakin makusanta da marayu da talaka da suka zo me dalili mutum ya zo a gabansa an raba naira miliyan 50 wane ya samu miliyan 5 wane ya samu miliyan 2 da karan wane ya samu miliyan kaza shi sai aka dauka kuma wanda ya rasu nan wansa ne uwa ɗaya uba ɗaya sai aka dauki 5,000 aka ba shi saboda shi yanzu bai daga cikin magada mun fahimci magana? Dan kaninsa ya ci miliyan 5 shi da yake wan mamaci dan bashi naira 5,000 kaga ai ya canci a cewa na kuyi hakuri ko rasa dan uwa don Allah wannan dan rage hanya shine ku gaya musu magana mai dadi saboda matsalar gado wani wanda ke nesa zai zo ya amfana fiye da wanda aka haife ku tare da shi Hassan da Usaini ne rana ɗaya aka haife su yau Hassan ya rasu iyalin Hassan na iya samun naira miliyan 10 a gado amma Usaini da suka zo duniya take bai da naira 10,000 saboda me saboda iyali da ƴaƴa da iyaye sun sha makance shi bai da rabo a ciki shi yasa Allah ya ce duk da haka zai ji raɗaɗin rasa ɗan uwansa kuma ɗan abin da aka raba ma shi bai da rabo a ciki sai aka ce ku ɗan miƙa musu ɗan tif ɗan kaɗan ku ce ga Allah a yi haƙuri addini ne na Allah haka ya tsara ba san mu ba ne ko duk duniya aka baka Usaini wallahi ba za ta magance raɗaɗin rasa san ɗinka da kai ba za a magance ba wancan ki haƙuri kin rasa ka ne kin rasa wa ko duk duniya aka baki ɗan uwanki ya fi miki so wannan kudin ba wani abu ne kawai dai dan abu ne da aka ce ku dan rage hanya in za ku koma gida shi yasa Allah ya ce duk da kun ba su ku bi bayanta da kyautata magana saboda me? Saboda a ciki su suka fi kusanci da jini, amma tsarin Allah kuma sai ya ce a ba wa mace da ƴaƴa fiye da nasu. Ai da man ƙyan uwantaka mutum ya kalle ka ya ce wani cikin ummana ne, uwa ɗaya uba ɗaya ake, babu dangantaka ta jini da ya kai uwa ɗaya uba ɗaya. Kuma a zo wanda kuke uwa ɗaya uba daban-daban, a wani halin wanda kuke ‘yan uba da shi sai ya ci gadon ya kuma sha makance yayanka da kuke uwa ɗaya uba daban-daban kuma. Kaga ai ya dace a bar magana mai dace. Saboda a shari'ance sai ka ga ɗan uwa na wurin uba kaɗai ya fi fawa, amma hakikanin ƙauna fi sabilillah sai kamar ɗan uwa na wurin uwar ya fi maka. Shi yasa, saboda wannan yasa wanda kuke uba ɗayan ma ba a ce masa ɗan uba, sai a ce ɗan uwana ne, sai an jona shi jikin mamar taka da ya raune don shi ma ya zama ɗan uwan an ɗauke shi. Ai da ɗan uwan uwa da ɗan uwan uba kowa ɗan uwan ne, ba ɗan uban ba ne. Kuma ko a Hausa zai ce wani fa ɗan uba ne, to matsala ce. Ana maganar hasada ne da kiyayya. In ka ce kai wani akwai ƴan uba, to matsala ne. Amma in ka ce wani akwai ƴan uwantaka aka kira uwa, to ko ba ɗan uwan jini ba ne akwai alheri.
Gaskiya ne.
Jisa Allah ya ce ku gaya musu magana mai daɗi, abinda kuka ba su ba gado ba ne amma sadaka ce. Wannan sadaka ɗin ku faɗi magana mai daɗi. Yaran ma kana da aya a kan wannan ko muce?
Qawlun ma'rufun يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله
كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.
آية تفرقوا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. آية نوع بكرة بند 50 262 ندوة da hudu. Allah ya maka albarka. Aya ta 264 wannan ta hana a yi sadaka ne kuma a yi bagar magana, sai dai a yi magana mai daɗi. Sai kuma ta biyu, ai misali ne a rama, yana son ba shi dama ya ƙara ƙarowa. Sai ta biyu cikin suratul Isra, wai ba a raza nono a riga. Suratul Isra aya ta nawa? Aya ta 28. Allah ya muku albarka. Waɗannan duka misalai ne, ba lokacin tafsirinsu ke bayyana cewa ko da an yi sadaka da aka yi waɗannan ‘yan uwan mamaci ko wasu bare, to ba a ma mummunan magana, ana magana ce mai kyau. Sannan a kowace fa’ida ilmiya a nan muhimmiya. Da Allah ya ce farzuquhum minhum, sai ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ko azurta su daga ɗan abin da ya saura na gadon, kuma su magana mai kyau. Akwai al-ihsan al-fi'li, akwai al-ihsan al-qawli. Kaga farzuquhum, ku ba su ɗan kuɗi, wannan ihsani ne na aiki, ihsani ne mali na dukiya. Amma wa qulu kuma ihsanun ne qawli na magana. Shi yasa a duk aikin alheri ka rika hada magana da aiki, ka rika hada me magana da aiki. Karka zauna kullum babban ka ne, ni wallahi ina son babban nan, ni wallahi babban nan ina son sa, baka taba saya man ragon laye ba, kana da hali azumi baka bashi ko kwanan shinkafa ɗaya ba, baka damu da iyalansa ba, sai tsabar cika baki kana son babban ka, to ai ba gaskiya ne kana son sa ba. Sai dai in baka da hali, shi yana da hali, ko babbanin sun yi yawa bai isa kan wani ba, amma faɗa da baki baya wadatarwa sai da aiki. Sai sa Allah ya ce ku azurta su, kaga wannan a aikace ne, ga kuɗin ku rike, sannan da baki kuma sai ku yi. Kuma sanda aka fara gabatarwa, yi da aiki gabannin da bakin, sai a ɗauka a ce wane ya rasu, wanku ne, uwa ne, uba ne, ku yi haƙuri. A tsarin Allah ba ku da rabo a gado, amma wannan ɗan abun transport money ɗin an ce a baku. Wannan kuma bai hana kuma fa a yadda na faɗa ne a wancan ka, a samu wani ɓangaren uwar bai son ka, wani ɓangaren uba yana son ka, yana iya faruwa. Amma shari'a tana magana akan abin da yafi yawan aukuwa ne. Yawan aukuwa ɗin shi ne abin da muka yi bayani a farko, nadir jiddan, amma in real situation sau wani lokaci ana iya samu wani ɗan uba ne, amma yana tsananin ƙaunarka, zai biya kuɗin ‘ya’yanka, kuɗin makaranta, zai baka gidan zama ka zauna, in baka da magani zai baka, duk time da kake damuwa zai taimaka maka. Mai iya yawa wani ɗan uban ya maka, wani ɗan uban bai maka ba. So in shari'a ta yi magana, tana magana akan majority ne, amma baya hana a samu exceptional cases ɗaya biyu da ke nuna koma bayan haka. Kuma yadda shi ɗan uwan naka haka ya faru, mafhum, aka ba wa ‘ya’yanka gado, maza da mata da iyaye da iyalai, shi bai samu ba, to shi ma haka zai je a wurwata, a zo a ba shi gadonta a wani hali a hana yayunta uwa ne ba ɗaya gadon, saboda tana da ‘ya’ya sun sha makarci. To shi ne kuma adalcin shari'a. Shi wani Usainin naka da ya rasa ko Hassan da akwai kuma ranar zai je a wurwata ya ci gadonta, ya kuma hana ‘yan uwanta uwa ne ba ɗaya gado, dalilin shi da ‘ya’yansa. Kaga shi ne adalcin shari'a. In a wani wuri ka rasa, to yadda aka maka a wani wuri aka yi blokin ɗinka, to kai ma ka je ka yi blokin wasu a wani wuri. Shi ke nan an yi wani-wani, ke nan an yi drogo. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa qulu lahum qawlan ma'rufa, don haka bayarwa ulul qurba makusanta, yayunka, kannanka, maza da mata da ba su da gadon, ana yi ɗaukan wani abu a basu, an zo raba gado. In dukiyar na da yawa ana yi ɗaukan miliyan 5-5 10-10 a basu, saboda su rasa ɗan'uwa. Me asara ɗanka ya ci gadon miliyan 50 a dukiyarka, wanka uwa ɗaya ba ɗaya an ba shi miliyan 5, ka yi asara? Ba ka yi ba. Amma wannan idan za a ɗan ƙara kuɗin sai da kuma amincewan magada, wanda ba a sha makance su biyar, uwa, uba, ɗaya, mata ko miji. Mafhum? Kuma waɗanda ake ba ulul qurba sai na biyu, waliyata ma marayu, kaga anan ma girmama maraya ne. Yasa marayan da ba ma dangin iya ne ko dangin baba ba, in dai ya zo jaraban gado saboda darajar maraya, to ana ɗauka a bashi wannan kuɗin. Amma ba a ce yara, ba a ce fa gulam ba, ba a ce a aka ce yatama marayu za a bawa, wato an zo rabawa sai a bambance ‘ya’ya da suke marayu a wurin da waɗanda ba marayu ba, sai a bawa marayu wanda ke da baba, sai a ce to kada gida ga da babanka, shikenan an gama. Wal masakin, da miskinai, kaga miskinai sune asali fakirai. In an kira miskini ba kira fakiri ba, to fakirin ya shiga ciki. To fakirai da miskinai su ne talakawa, waɗanda suke ba su da abincin yau balle na gobe ko na jibi, in ma akwai na yau da goben da kame-kame ake yi, to wannan yake bayyana in akwai mai arziki da ya zo wajen shi ba a bashi. Ko da ɗan uwa ne na jini, ya zama arzikinsa na kuɗi ya fi mace, to shi ba ya da rabo a ciki. Ana ba wa miskinai ne a waɗanda suka zo din. Mafhum? Kaga adalcin shari'a. Miskini ana iya bashi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗannan su ne guda uku da ake bawa: ‘yan uwa na jiri da suke da bukata, marayu, da kuma miskinai. Malamai suka ce shi ɗan uwa na jiri ɗin idan ya nuna iya da ɗan sha’awan, shi dai yana son ɗan wani abu na ɗan uwansa a bashi, ko naira 1,000 ne za a bashi? Suka ce dalilin kiran ulul qurba ana iya bashi in shi ya roƙa, in har ya nema ba za ka hana ba, amma ba za a bashi abin da ya taka kara ya karya ba. Mafhum? tsayi ina ga sai mu hakura mu tsaya a wurin ba za mu yi shiga aya ta tara ba gobe matashi insha Allah kan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wallahu ta'ala a'lam sai allah ya kai mu